Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25, da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum. Sunana Mahmud Lalo, yau 20 ga watan Afrilun shekarar 2019. Tacaccen rahoton Robert Mueller kan katsalandar din da Russia ta yi na ƙara gaskata abinda jami'an tattara bayanan sirrin Amurka na da da na yanzu suka yi ta faɗa bayan zaben shugaban ƙasar na shekarar 2016. Ko da yake akwai wasu dake cewa ya kamata rahoton na Mueller da ma'aikatar shari'a Amurka ta fitar a ranar Alhamis ya zama gargadi kan cewa yunkurin da hukumomin Moscow ke yi na kassara tsarin demokradiyyar Amurka na nan yana ci gaba da fadada, inda kusan za a iya cewa sun yi nasara. Sai dai a jiya Juma'a, jami'an Rasha sun ci gaba da musanta zargin cewa sun yi shishigi a zaben Amurka na 2016, inda suka yi buris da ɗaruruwan shafukan rahoton na Mala da suka nuna hujjar cewa lallai Rasha ta sa hannu a zaben. A wani taron manema labarai da ya gudanar kakakin shugaba Vladimir Putin, Dmitry Peskov ya ce har yanzu ba su amince da wannan zargi ba. A daidai Juma'a ne shugaban kwamitin majalisar dokokin Amurka mai kula da fannin shari'a Jerry Nadler ya yi kada takardar neman a ba su cikakken rahoton da kwamitin binciken na Mala ya gudanar.
Congress must get the full unredacted report along with the underlying evidence uncovered.
Yace ya zama wajibi majalisar dokoki ta samu rahoton wanda ba a tace ba, hada da hujjojin da kwamitin bincike na Robert Mueller ya gano. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce an kashe wani likita da ke taimakawa wajen yaki da cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a lokacin wani hari da aka kai kan wani asibiti da ke gabashin kasar. Wasu mayaka dauke da manyan makamai ne suka farwa asibitin wanda ke Butembo, ɗaya daga cikin yankunan da cutar da Ebola ta fi kamari. Suka kashe Richard Mazuko, ɗan asalin ƙasar Kamaru, sannan sun raunata wani jami'in lafiya ɗan asalin ƙasar ta Congo tare da wani direba. A cewar wata sanarwa ta daban da wakilin sakatare na Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar ta Congo ya fitar, Ibrahim Sarsfal babban jami'i ne a hukumar ta WHO.
We have so many other problems like insecurity being killed.
Yace muna fuskantar kalubale da dama kamar matsalar tsaro, inda aka kwashe shekaru da dama ana kashe mutane da batun samun ruwa mai tsafta da ingantaccen ruwan ilimi da sauransu. Wannan hari na asibitin shine na baya-bayan nan da aka kai kan wata cibiya da ke kula da masu fama da cutar ta Ebola a matsayin martanin 'yan bindiga da ke nuna rashin yadda da ayyukan yaƙi da cutar ta Ebola da ƙasashen duniya ke yi. Ana son ran shugaban 'yan adawar Sudan ta Kudu, Riek Machar, zai je Juba, babban birnin ƙasar, a ranar 12 ga watan Mayu domin halartar shirin kafa gwamnatin wucin gadi da za a yi ta haɗaka, kamar yadda aka amince a shirin zaman lafiya da aka farfaɗo da shi na watan Satumba. Sai dai jam'iyyar SPLM ta bangaren 'yan adawa ba ta faɗi takamaiman ranar da Machar zai isa birnin ba. Karkashin sabuwar gwamnatin da za a kafa dai, Machar zai koma mukamin sa na mataimakin shugaban ƙasa. Sai dai wani jami'i a jam'iyyar ta SPLM ta bangaren 'yan adawa ya ce har yanzu ba a kai ga cimma matsaya ba kan shirin samar da tsaro ga Machar da mukarrabansa, wanda ake kokarin kammala shi nan da ƙarshen wa'adin watanni 8 da gwamnatin ta wucin gadi za ta yi aiki. Lamarin da ake hasashen zai iya kawo cikas ga zuwan Machar birnin na Juba. Wani mai magana da yawun jam'iyyar ta SPLM ta bangaren 'yan adawa ya ce muddin ba a samar da matakan tsaro ba, to babu shakka Machar ba zai je Juba ba. Sai dai ministan yaɗa labarai a Sudan ta Kudu, Michael McHugh, ya ce rashin zuwan shugaban 'yan adawa zai iya shafar yunkurin da ake na kafa sabon gwamnatin haɗakar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Al'ummar kasar Masar na kada kuri'ar raba gaddama kan ko a sauya kundin tsarin mulkin kasar. Sauyin da idan aka amince da shi zai ba shugaba Abdul Fattah al-Sisi damar ci gaba da zama kan karagar mulki har sai shekarar 2030. An fara kada kuri'ar ne a jiya Juma'a kasa da mako guda bayan da majalisar dokokin kasar ta amince da wannan mataki. Idan kuma har shirin sauya kundin tsarin mulkin kasar yayi nasara, hakan zai kara wa shugaban kasar karfin iko da kuma baiwa dakarunta damar zama cikin unguwanni a kasar ta Masar. Har ila yau hakan kuma na nufin wa'adin shugaban kasar zai zama shekaru 6-6 maimakon 4-4.
Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin tsakai mai wuya amma bari ku fara da jin maimaitin shirin kallabi tukuna.
Saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da babban bakwar mu Professor Hawa Ibrahim ta Jami'ar Harvard dake Boston a nan Amerika. A cikin shirin mu na yau za ku ji karashin hirar da wakiliyar murya Amerika Madina Dauda ta yi da ita. Ga tambaya ta gaba da ta yi mata.
Akwai wani abu yanzu da ya dan ja hankali na zuwa gare ki shine yunkuri da kika yi na kawo wa mutane tallafi tun daga kasar America. Menene ya dan susa miki rai ne da ya saki kai wannan yunkuri?
A shekarar 2014 da aka dauki yaran makaranta ɗin matan makarantar Chibok, sai shugaban kasa mai barin gado ya neme mu zo mu committee na president a taimaka a ganin da za a samu su. Muka yi aiki ne kusan wata 6 muna kan aiki. A tafiye-tafiyen mu sai na gane akan cewa akwai rashi. Rashin nan kuma yana da nauyi, rashin nan yana da yawa. Rashin nan ba mutum ɗaya ne zai iya taimaka rashin nan ba. Rashin nan namu ne duka, ba na mutum ɗaya da yake rashi gabaki ɗaya ba. Na koma a shekarar 2017 wannan shugaba mai cin gado suka neme mu zo saboda an ɗauki sojoji an kai su a sharantar da su saboda suna take haƙƙin ɗan bil'adama. Ina kiran shi female right abuses. Sai na zo ne ta wasu-wasu ina shawara. Ni me zan yi? Me zan iya yi in taimaka? To daga wannan irin rashi sai na koma can gurin yara na ta wasu-wasu. Me ni zan iya yi? Me ni Hawa zan iya yi? Ba me ke zake yi ba Hajiya Madina ko Hajiya Aisha? A'a, me ni zan iya yi in taimaka? Ban na farko shine muna son mu ta addu'a. Allah ya kashe mana wannan maganan Boko Haram. Wannan fitina da muka samu a arewa, Allah ya shigo cikin maganan nan. Iyaye mata da iyaye maza da suka haifi yaran mu, mu gan su sun girma sun zama mutane, sun canje mu, kar su mutu suna yara, kar su samu tsatsauran ra'ayi. Na biyu kuma wani taimaka wani agaji za mu iya bayarwa. To a cikin wannan tunani sai na gawa yara na, na ce duk mu shiga ɗakunan mu, duk wanda yake da kaya da ya sati biyu bai amfani da shi ba. Ba kayansa ba ne don akwai wanda ba su da shi sam suna tafiya tsanara don a kayan kicin ne na ce zan je in bincika. To a hakan nan muka fara tattare sai wata kawata mai suna Suzi ya to ta sami ina ta baturiya ce ta sami ina tattare ta ce a za ki tafiya ne? Na ce mata a ga abin da yake zuciya na. To kusan sati zuwa sati biyu sai ga ta da mijinta da babbar mota ana kiranta Subaban da ɗan makullaye guda 4 na mota guda. Ta ce min to ga waɗannan makullaye da ita da mijinta gudumawan su kenan abin da nake yi. Sai
suka kawo miki mota?
Suka kawo mota akan cewa an hada cikin kayan agajin da za kai don za mu kai inda za mu kai a Najeriya kenan. To inda aka fara samun mutane sun fara ji daga ita da yan uwan mu mata aka fara fadi gaba ɗaya garin da muke ana kiran shi Lincoln, Massachusetts a America. Suka fara wannan ya kawo leda, wannan ya kawo kwali, wannan ya kawo jaka. Ana kiftawa da bismillah a cikin wata ɗaya mun cika garajin mota yafi uku yayi ambaliya. To an tashi ana so ayi abu kadan, gashi ya wuce da ake zato, sai muka ce to ya zamu yi mu kawo kaya. Wannan doguwar bayani ce da bazan iya shiga cikin ta ba. Kaya ya iso Nigeria, kaya ya iso Abuja, mota ta iso Abuja, sai muka ce to yanzu ya zamu yi, su baya za su samu wannan kaya. Mu a namu nufin a kuma namu addu'a wanda zai samu wannan kaya zama kaman ka dauki kara ka ba mutum, ya ga kaman ka bashi kare karen mota ne ko kuma ka bashi wani arziki ne, irin su muke so su samu wannan kaya. Ban ma son mu tara kaya wa mutum daya ko mutum biyu. Kayan da muka kawo din 70% kayan sawa ne, da kayan wasan yara ana kiran shi turanci toy toy, da kuma kekuna, akwai barguna masu dimbin yawa, akwai zanin gado. Wasu daga cikin kayan akwai kayan kitchen, akwai kayan daki na azurfa ma suna nan dewa, akwai kayan katifu masu yawa, akwai abin da ake kira gidaje da ake sawa a waje tent, akwai kujeru masu dimbin yawa, akwai furniture akan kujeru din, akwai sleeping bag, akwai kayan sanyi. A yanzu nake magana din nan kayan da muka cire bai kai 1/10 ba, amma mun ga mun samu kayan fiye da mutane 3,000 da muka sassaka. To yanzu da hankali an kai na mutane na bangaren Jigawa da na Kebbi da na Sokoto, an kai na Nasarawa. Nasarawa wato ana kiran kauyen su na Shikadarko, an kai wancan, an kai na Toro a kasan Bauchi. Amma wato a wannan har yanzu ba mu kai ko ina na wannan kaya ba har ila yau, don muna kokarin mu ji shawara mu san ba wai muna so a yi shi da sauri bane, a'a muna so a kai wanda ya kamata, su yin bukatan abubuwan nan za a kai musu. To a cikin shawaran da muke ansa a gurin jama'a, muna so idan sun san irin waɗannan mutane ana gaya mana, ba dole sai ya kama mu mu kai ba, idan muka tabbatar da wanda ya ba mu suna daban wanda zai kai kaya daban, don kar a samu sabani a ce an tara kaya guri guda. To mota kuma muna kan shiri, amma neman shawara da za a yi da mota, don dauki mota an kai shi kauye an ba su fitara ne. To wataƙila kauyen suna bukatan alli ya rubutu akan allo, ko kuma suna bukatan salga, ko suna bukatan ruwa ko magunguna. To muna dai kan neman shawara akan ya za a yi da mota idan aka kadar da ita kudin ya biya wannan bukata bisabilillahi. To shine har yanzu ana kan wannan shawara, abinda muke yanzu kenan.
Container nawa kika shigo da su?
Container ɗaya ne mai kafa 40, ana kiranta 40 feet container, kuma da mota kuma daban.
To masu sauraro, ana muka kawo ƙarshen wannan hirar, anan kuma za mu dasa aya a shirinmu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin babbar baƙuwar tamu Farfesa Hawa Ibrahim da Madina Dauda da ta yi hirar da ita, da kuma Miss Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Yanzu kuma ga maimaitawar shirin
tsaka mai wuya.
Inda a ce da yanda abin ya faru don samai da hankali, to gaskiya da an ci galaban abin, amma sabana haka sai gashi yana ta karuwa ne, yana ta azara, su ta kai ga har gida har gari ake ji ana samun mutane ana tsira da su, kuma hukuma tana ji tana gani, amma yanzu ba abin da aka yi.
Masu angonni in ba ka manta ba, to nawa ake samun masu angonni da gate da haki da hannun gini da a wannan magana.
An kai yanayi da fa kora ake yi, zuwa ake a kori mutane a kona garinsu, wanda aka samu a kashe su a damar da hannun wa'yansu, kuma sannan a ce an kasa wani abu ba za a zargi a kan shugaban kasa ba. Dole ba ci gaba da ganin laifinsa, kuma muna fata haka ne don a gyara, ba wai don cewa ba ma kaunarsa ko kuma da arewa ba ne ɗan uwanmu ba.
Jama'a muna fatan mun sami kullami lafiya a wani sabon shiri na tsaka mai wuya.
Majalisar masarautu ta jihar Zamfara ta yi taro na gaggawa domin tattauna abubuwan su shafi tsaro, musamman bayanan da ministan tsaro Brigadier Masud Dan Ali yayi na cewa manyan sarakuna a Zamfara na cikin masu taimaka mata ta'addanci da 'yan ta'adda a cikin jihar. Saboda haka shi ne muka zauna muka tattauna nauyin wannan bayani, muka nuna damuwanmu da cewa irin wannan magana za ta hito daga wannan jami'in wanda yake shi ta shi dan jiharmu ne, wanda ya kamata ce ya san abubuwan da ke faruwa a tsakaninmu.
Wannan murita sakin Fulani Bungudu mai girma Alhaji Hassan Dan Fulani ne ɗaya daga cikin manyan sarakunan gargajiya na jihar Zamfara, wanda suke cike da fushi da kalamin da suka ce sun je na fitowa daga bakin ministan tsaron Najeriya Janar Mansur Dan Ali, wanda shi ma ɗan Zamfara ɗin ne, inda suka ce sun je yana cewa wai akwai hannun su sarakuna ɗin a cikin tashi-tashi hankulan da ke addaba jihar ta Zamfara.
Shi ne muka kira shi da cewa a gaggawa ya nuna ya faɗa ya kira ko waɗanne sarakuna ne ke wannan aikin, saboda bai kamata a ce abu ana kashe al'umma cikin jiha sannan a ce an samu wasu da aka ce suna taimakawa 'yan ta'adda ko mai mukamin su, a ce ba a fito da su ba, a ce kawai ana bin kafafen duniya ana faɗi. Idan bai hito ya faɗi waɗannan sunayen wanda suka wannan aikin ba, to muna ganin cewa ya dai abin gaban kashi ne domin ya ɓata ma sarakuna, ya ɓata ma mu sarakuna suna, kuma ya kauce ma kasawarsu ta kawo ƙarshen wannan al'amari. Saboda muna kiran shi da akaicin gaggawa shi faɗi ko su waɗannan sarakuna ne suke wannan aikat domin a ɗauki matakin da ya kamata.
Shi kan sarkin Zamfara ɗin Alhaji Tahiru Muhammadu Ahmad bai ma tsaya a nan ba, ya ce sun jawo minista Mansur Dan Ali layi tare da gita mashi sharaɗin cewa ya sauri ya je magana nan tashi, in ba haka ba kuma
na mu zo mu ba da mai da martani bisa ga ainihin wani ƙarahi da aka yi mana da ɓatanci da aka yi mana, in ji wani ɗanmu da gaskiyan ɗanmu abubuwan da aka ce gaskiya ba mu ji daɗin su ba, kuma muna jiran shi mu ji amsa da zai bai ga wannan abin. Ba haka ba, akwai matakan da mu ɗauka na ladabtaiwa wanda mun san da mu irin su, saboda ɗanmu ne wakilcin mu yake.
To mai girma sakin Zamfara kenan Alhaji Tahiru Muhammadu Ahmad. To sai dai kuma ita kanta gwamnatin ta jihar Zamfara ta tabbatar da cewa akwai hannun sarakuna, ko da kuwa kananan sarakuna ne, kamar yadda wakilin mu Murtala Faruku sai yana ya jiyo.
To sai dai kuma gwamnatin jihar ta Zamfara ma ta tabbatar da wannan zargin, inda ta ce tana daukar matakai akan wannan al'amarin ta bakin kwamishinan lamuran kananan hukumomi na jihar Bello Muhammad Dan Kande.
Wannan zargin da ake na wa'annan mayan sarakuna da muka zama da su babu wanda aka zarga a cikin, amma dai akwai kananan su waɗanda a can ƙasa waɗanda su ne can zaune tare da talakawa waɗanda hidimar tasa suna cikin wagga da nura ganin suna tare da su, suna gudun kansu yadda abinda suka so su ya zan su sarakunan ba su ne, suna ganin suna ya take su suna ɗauke su sai su yadda da ba su haɗin kai, kuma duk wanda mun ka samu da hannu ciki don kana gudun tsoron a ɗan ta'adda ya kashe su sai da abinda suka so duk mun saukar da su. Muna da sarki uku zuwa huɗu wanda muka saukar game da wannan matsalar, saboda ba ku da hujja ka ce ka goya wa ɗan ta'adda baya ana cutar da mutanen da ke taikewa shugabanci.
Muryar kwamishinan ƙananan hukumomin jihar Zamfara Bello Muhammadu Dan Kande kenan. To dama wannan rikici na Zamfara da sauran tashi-tashi hankulan da ke addabar jihohin arewacin Najeriya ne muke muhawara a kansu a wannan shiri na tsaka mai wuya, inda a yau za mu kawo muku kashi na biyu na fafatawa da wakilinmu na Abuja Nasiru Adamu Kaya ya shirya mana a tsakanin lauya Zubairu na mama da kuma wani tsohon hafsan soja Manjo Yahaya Shinku. Yau za mu tashi ne daga martanin masu fafatawa ɗin kan magana da shugaban ƙasa shi Muhammadu Buhari ya yi game da ita jihar ta Zamfara.
Shugaban ƙasa in kasa yi shugaban ƙasa an yi magana a jiya, abinda shugaban ƙasa ya faɗi cewa da farko ya nuna juyayin shi da baƙin cikin abin da ke faruwa a arewa, musamman jihohin Zamfara, Kaduna, Katsina da wannan yankin arewa maso yamma na Najeriya baki ɗaya, musamman har da arewa maso gabas Najeriya. Shugaban ƙasa ya yi cikakken bayani wanda ke dumme hankali da kuma san halin shugaban ƙasar nan, don cewa ba mai wajeri ba ne ba, ba zai yi magana kai don ya fita da damu kurai ba, abin da ya faɗi gaskiya ne haka ne. Yana rashin jin daɗin sa ya mai bayani da musassar bayanin cewa kullum ya kunsa ya ne bayanai daga wajen wayannan shugabannin tsaron nan da suke aiki a ƙarƙashin sa, a kullum sai ya kira su
kullum sun sai suke a zo na yake suke a wuri kaza na ga kaza ya faru ba mataki suka dauka duk suna mai bayani to amma da wannan rauni ba raunin shugaban kasa ne raunin yana yana yara ta raunin nan yana kan shugabannin tsaron nan ne su ne kamar su kara maza tsaimin shi kara daukan ba mutakaddan su ba gwamnatin nan tallafi a magance wannan abu cikin gaggawa
a mun ji yakin ku kusan da ka kawo wannan maganar na san abin ya taso ne daga wani mutum da aka kashe a Lagos wani Kolade Johnson da shugaban kasa ya nuna damuwarsa a yino sai ya ga mutane a yanar gizo suna cewa ba a damu da mutanen Zamfara ba waje a shinku ka gamsu da wannan damuwa da shugaban kasa ya nuna yanzu akan wannan lamarin
to ni a nawa hange da fahimta kamar da ba da tsayawar bayani wanda yake koya akai aka je aka dawo dole ne a daura nauyi akan shugaban kasa in ya goce yana cewa ai su jami'an tsaron ne ke da alhaki in ma akwai wani rauni su ne to ai shugaban kasa ne yake da alhakin duk inda ya ga rauni ya hanzarta sauya wanda ke wannan wuri da mukamin ko wanda ya daura wa amana ya tabbatar da wannan gurin ba lallai ne a ce misali in kwamishinan yan sanda a wata jiha yana da rauni shikenan ana samun matsala sai shugaban kasa yana kallon shugaban yan sanda na kasa baki daya sai abin da ya gama ba ya nuna mai mutanen ka ba su aikin da suke yi saboda ka kamar kai ne baka cancanta ba kai ne ka bada dama zan canza ka zan dau mataki ko ko akwai abin da kuka nema na gudanar da aiki ne wanda gwamnati ba ta muku ba ku gaya min in yaso a samu kan wannan al'amari a magance shi babu ta inda shugaban kasa zai tsira daga zargin da ake yi kuma musamman al'amarin da shafi jihar Zamfara ba fa yau aka fara ba ba kar ka manta a matsayin da muke a cikin yanzu suke da ministan tsaro na kasa wanda yake sun tunanin kaddamar da wani tsari can bayan na tabbatar da tsaro a jihar Zamfara ai kusan shekara yanzu wannan al'amari ya shude kamar kudin da ake bukata a fitar da wannan aiki kawai ake bukata tunda an riga an fitar da kudin bukata ta biya shikenan an wuce wannan zangon yanzu kuma an bude wani shafin sabon shafi ne kuma in muka sake duba har ila yau wannan yanki wanda yake ya shafi bangaren Zamfara yana da makwautaka da jihar Katsina inda shugaban kasa ya fito yana da makwautaka da nan jihar Kaduna babu dalilin da zai sa a ce a ɗauki lokaci mai tsawo ana ji ana gani irin wannan abu yana faruwa koda kuwa ma misali a ce shi shugaban kasan yana jira ne su wa'annan shugabannin tsaro su kawo mai wani tsari ai an ɗauki lokacin da ya kamata a ce an wuce haka a kullum ana kisan mutane ne ana magana da in ana garkuwa don a ba da kuɗin fansa ne an kai yanayi da fa kora ake yi zuwa ake a kori mutane a kona garinsu wanda aka samu a kashe su a datsan da hannun wa'ansu ibu a tsaye da su daji hukumomi suna nan kuma su a ce an kasa wani abu ba za a zargi a kan shugaban kasa ba wannan yin shirin da kakasai ka taɓo in aka yi la'akari da ya faru na wannan mutum ɗaya da aka ce an kashe a Lagos har ana zargi an kamo ma wanda yake da hannu a kai za a hukunta shi shugaban kasa yana iya shiga ta kafafen labarai ta hannun masu magana da yawunsa yana ta'aziyya yana jajantawa wannan iyalai waɗanda wani al'amari ya shafa wallahi tunai wannan abin kunya ne ga irin kasa irin wannan ta yadda irin kisan da ake yi bai damu da ya ce ma ya je ya tabbatar da ta'aziyyarsa ga irin lungunan da abin da yake faruwa ba ko kuma ta hanyar masu jami'an da suke yaɗa labarai a madadin sa ya ce ya yi wa mutanen nan ta'aziyya ba dole mu ci gaba da ganin laifinsa kuma muna fatan haka ne don a gyara ba wai don cewa ba ma ƙaunarsa ko kuma dan arewa ba ne dan uwanmu ba.
Barista Zubairu na mama kana kusa ne za ki
kusa musa ba na ra'ayi a wannan linkin da shi officer don kasan da aka yi na Lagos a na yadda an kisa a Lagos shugaban kasa da zaltiyar musu ta ajiya ya wannan ya wannan da Zamfara da ake batun nan kullum ana ta ajiya sai dai kawai abin da yake son a fahimta akan wani al'amari shi ne ana son a siyasantar da al'amarin Zamfara ne kawai ana son an sa siyasa a ciki ana son a sa siyasa a ciki ko ce an ma sa siyasa a ciki don babu yadda za za su yi magana na Lagos a cikin na shi na Zamfara. Zamfara tun ya yi kamari ainin da kullum kokari ake daga cewa an sha tsakanin abin amma baya ga haka ban gadarin zai sa ɗauki magana kawai a cewa a kansu ban gasa ba akwai wani magana da ya kawo mutu kan ba da martini a kai musamman maganan masu unguwanni ina son ta mai da mu baya kaɗan kai hakuri masu unguwanni in ba ka manta ba to nawa ake samun masu unguwanni da tabbata da hakimi suke da hannun gini da a wannan magana don a can baya ofisa yana faɗin cewa ba su da abin da za su yanzu ba sun kai da nan siri ana iya zuwa a far musu ta wannan ba haka ba ne ba haƙƙin tsaro ya rata a wuyan mu dukkan mu ɗan ƙasar nan talaka da basaraki da kowa saboda haka idan kira ga shugaban ƙasa ya tsara ɗaukan matakai tsarara wannan wani abu ne dole ne a shugaban ƙasa ujiri yana fama da yaƙin ƴan ta'adda na arewa maso gabas ga wannan ya taso kuma wannan kan ma ba wai kawai zama aka yi aka kyale shi aka kallo ba, a'a ana namiji kokari har kullum ana namiji kokari kan al'amari. Kamar da na faɗi ne kawai mutane ne suke amfani da su fake da wannan maganan Lagos kawo cikin maganan da basu maganan nan muke a cikin shi saboda wasu da yana nan da ban su ne ba su yada.
Yawwa wanda ya shinku akwai su ma kansu gwamnoni a jihohin su sune shugabannin tsaro kamar yadda shugaban kasa yake babban komanda na askarawan kasa baki daya. Kwanan nan mun ga gwamnan Kaduna Malam Nasiru El-Rufai da kansa ya fatattaki su masu satar mutanen nan a hanyar Kaduna. Me zaka ce kan wannan abun da mutane na ga suna ganin babban kokari ne da ake yi?
Wani kokari anan, wani irin kokari hanya ta hada shi da tafiya ya zo wanda ke tafiya da irin wannan tawaga ta jami'an tsaro don ya zo hanya ya tarar da an ce an tare in bai wuce ba ai abin kunya ne. Yan sanda motoci nawa ke binsa, mutum nawa ke dauke da makamai manya-manyan makamai da suke binsa a matsayin escort.
Amma ya shinku maimakon ya juyo ba ya dawo Kaduna ya tsorita ai ya yi gaba kuma ya samu ya yi nasarar tafiyar ta sa aiki.
A'a ba haka ba ne, maganan gaskiya ka sani na ɗaya ɗaya motocin da suke hawa bulletproof ne a sashi baya ratsa su. Jami'an tsaron da suke tafiya da su jami'ai ne wa'anda an tabbatar da horonsu, an tabbatar da kayan aikinsu kafin a hawa hanya. Kuma musamman wannan ya faru ne a lokacin da shi da kanshi ya san cewa hanyar nan ai kwana biyu su ma masa cewa ba a tare mutane, sai ga shi kuma a ranar shi da yawa hanyar ya je tare a shirya gaske ana tare mutane. Saboda haka ba za a ce wai jami'an tsaron da suke tare da shi ba su yi kokari ba, amma ba wani abu da a zuzuta ko a yayata ba ne. Yanzu ga hanyar birnin Gwari nan ta gagara ba abinta, ai ba magana ba ne na cewa sai tafiya ta kama su kawai za a je a ce sun kai farmaki ko kuma sun kore mutane da su.
To bari mu tsaya nan sai mun dawo mako gobe Allah ya damu zo mu ci gaba. Yanzu muna gode wa su bakin namu wato barista Zubairu na mama da Mejiyo ya hayashin ku tare da shi wakilin namu Nasira da Mulhaka da ya taimaka shirya mana muhawara a cikin Abuja cikin mana ita nan Washington. A madadin su duka Ali Mustafa Sakwato ne a DC din, mun ba ku lafiya.
Madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, Amina Buhari Auna ce ke cewa a wani lafiya. sanda komai sai wuce. Gaisuwa ta musamman ga Sisana Aisha Ali G MK Unifique.